بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا ثبت دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى عند هذا مؤمن يمشي يمشي الاثنين بيوغ وتنصفر a shekara ta 1436 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 24 ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin tajridu tauhid al-mufid na malam al-makrizi rahimahullah, za mu tashi wa darasin mu na 16. Haka ne ko? Kuma dai dama a darasin ƙarshe da ya gabata, wanda muka yi mako biyu da suka gabata kenan, da makon da ya wuce mun tsallake, muna cikin karanta abin da malamin ya ambata mana dangane da shirka, wanda ya ce nau'i uku ne: akwai ta aiki, akwai ta baki shine ta harshe, akwai kuma ta manufofi da niyoyi. To mun yi abin da ya shafi ta aikin gabubba, mun kuma ma'ana mun karanta abin da ya shafi ta aikin gabubba, mun kuma karanta wanda ya ambata ta bangaren lafazin baki. Yau kuma za mu je abin da zai ambata mana dangane da shirka ta iradat. Amma kafin nan akwai hadisi da ya ambata na ƙarshe, ba mu karanta shi ba, ko a kansa za mu tashi, inda yake wa fi musnadil imami ahmad. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى به أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسين
من حديث الحسن عن الأسود
عن الأسود بن سريع، وقال حديث صحيح.
طيب wannan hadisi yana da alaka ne da bangaren maganar da ta gabata ta abin da shafi shirka da lafazi. Yace bayan ya gaya mana, in mun lura a ƙarshen shafi da ya gabata na 57, layi na biyun ƙarshe, ai ya kwalkwale mana, ya rere mana zancen, yake cewa wabil jumlati, kai a dunkule dai: fal ibadatu al-mazkuratu fi qawlihi iyyaka na'budu, ibadar da ake nufi da aka ce iyyaka na'budu, na'budun nan ai ibada ake nufi, ko kai kadai muke bauta. To wace menene wannan ibada din? Mutane da yawa sun dauki wani nau'i ɗaya ne kawai ibada, a'a, ibada nau'i daban-daban ce. Shine ce hiya as-sujudu wat-tawakkulu wal-inabatu والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وهلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. توشيني سيكاو من كما وانا حديثي دنيا كالفا فوانا مغانا وانا تدى من يمي مغانا اكاسا باسي من فسرما يتي تويابو امسندنا امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن رجلا تواون متوم أتي به النبي صلى الله عليه وسلم أزود شيء ولمن ذن الله صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا أزود شيء يا زنبي ونزنبي بأنبشي ونزنبي بني. فلما وقف بين يديه يا عندي إساق بمن ذن الله صلى الله عليه وسلم قال سيدي: اللهم إني أتوب إليك، ya Allah ni ina tuba gare ka، wala atubu ila muhammadin، ba na tuba zuwa ga muhammadu، mana tuba na ga Allah ne ba ga muhammad ba. Fa qala sallallahu alaihi wasallama, a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace: arafa alhaq li ahlihi, wannan mutum ya san gaskiya da inda ta cancanta، ma'ana ya san inda ya cancanci a sa haƙƙi، ma'ana haƙƙin nan na abautawa Allah shi kadai، wannan mutumin ya san shi cewa Allah kadai ake wa abu، inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban wannan mutumi. To wannan hadisi yace wa kharrajahu al-hakim، الحاكم يفتو دي المستدرك جزء إنا هو شافي ندلي بيود همسين دبير كما ذاكو غنيا كسا ياتي كما من حديث الحسن لقى حديث الحسن عن الأسود بن سريع لقى الأسود بن سريع وقال كما ياتي حديث صحيح إن جيشي مالا الحاكم الحاكم أبو عبد الله وان دي لسو للي هدو دبير إلا سكم مالمي masu kokari a babin hadisi kuma shine littafin wannan al-mustadrak wanda mun sha magana akan sa ya bi hadisai wadanda al-imam al-bukhari ya kamata a ce ya ruwaito su bai ruwaito su ba shi al-lisafin sa ma'ana abin da ya fahimta na bin ka'idoji da hanyar da malaman ko hanyar malaman da al-imam al-bukhari yake ruwaito hadisai daga wurin su shi ma sai bi fidda wadannan hadisai amma babu su a bukhari to shi yasa za ku ga in ya ambato hadisi sai ya ce wannan hadisi yana kan sharadin al-Imam Bukhari da Muslim ma'ana na lura malaman da na ruwaito wannan hadisi daga gare su sune dai malaman nan da Bukhari da Muslim suke ruwaya ta hanyar su kuma ya kamata a ce kenan wannan hadisi yana cikin littafan su amma ba su ruwaito shi ba dan haka sai ce sahihi ne to amma an samu al-Imam Az-Zahabi Muhammad ibn Ahmad ابن محمد ابن احمد الذهبي كو محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبي وندي رسو 748 تي daga cikin dalibin ibn jamia yayi aiki akan wannan littafi na al-mustadrak sai yazo ya bi wannan hukunce hukunce da shi malam al-hakim yayi yace wannan hadisi ya inganta to sai ya sake kwalkwalewa shi ma sai ya bi sai yace eh haka ne sai rubuta yace sahihu in kuma anasa binciken ya gano wani mutumin da in an same shi a hadisi bai kamata hadisin ya zama ingantacce ba sai ya ce a'a wannan hadisi ba kamar da hakim ya faɗa ba domin wane da'ifi ne tunda ko wane da'ifi ne ashe ba za a ce masa sahihi ba kun fahimci abin to a wannan aikin shine yasa wa su aikin nasa suna talhis shi za ku ji ana cewa abin nan saudewa za ka ji ana cewa sahahahu adh-dhahabi ووافقه أن صححه الحاكم ووافقه الذهبي يوا الحاكم ياتي حديثي ني انغانتشي الامام الذهبي كما يا وافق امسا واتو يا داشي دشي اكن wannan hukunci inda bai dace ba ko sai ya fada musan malam zahabi babba ne a cikin malaman jarhu ta'dil yawa ba kawai malamin tarihi bane za ku ji saudi an ana ambatansa ana zancan ko tarihul islam ko siyar alamun nubala to yana da littafai manya a babin harkar tarajim na malaman hadisi tazkiratul huffaz mizanul i'tidal yana da al-kashif wanda kamar da malam ibn hajar yayi taqribut tahdhib bayan yayi tahdhibut tahdhib kalami haka to shi ma malam yana da al-kashif malam zahabi wanda shi ma bi rijalun da suka yi riwaya littafai na hadisai kuma ya kawo hukunci hukunci akan su wannan mu kyale shi amma mu koma kasa cikin magana akan hadisin saboda wajibi ne mu ji cewa wannan hadisin mai hukuncin sa hakan yake kamar yadda hakim ya faɗa ingantacce ne ko ko akwai magana akai yace wa ibaratuhu bayan ya sa alama ta hudu din nan za ku duba lafazin da ya amfani da shi shi malam al-hakim kenan cewa yayi hadha hadithun sahihul isnadi wannan hadisi hadisi ne wanda isnadin sa sahihi ne ولم يخرجاه سوبيون نن واتو ده بخاري ده مسلم بس فيد حديثن با بس رويتو شي بكينه من غاني وتعقبه الذهبي في التلخيص شي كما الذهبي اتكن التلخيص الا سلتابن ده يكي بن ودنن حكمه حكمه كما دي انبتا منا سي يتي شي نيتي فقال سي يتي ابن مصعب ضعيف mana ibn mus'ab akwai wani mutum sunan sa ibn mus'ab a cikin wannan isnadin to shi da'ifi ne don haka kenan hadisi ba zai zama sahihi ba mun fahimci zancan shi yasa da aka tashi buga wannan littafi akwai bugun India littafin da aka buga shi a Hyderabad da daddan bugu shi littafin wannan ya sunan shi al-hakim to sai aka zo hashiyarsa sai aka buga talhisin dhahabi sai da mutum lokacin da kana gama karanta maganar hakim din to ga na zahabin a kasa ba sai ka koma wani littafi daban a wani wuri na zahabin dan ka gano hukuncin ba dan haka yana da muhimmanci duk lokacin da kake jin shi yasa malamai suna cewa ba a dogaro ga tashihin al-Imam al-Hakim yana da kyau malamai dai na hadisi ba wai kowa da kowa ba a'a malaman hadisi suna bin diddigi kuma alhamdulillah sun yi waɗannan ayyuka din tintine ba irin mu ne za su bi hakim din yace kaza mu ce a'a ba ina nufin wato malamai na hadisi da suka san wannan fage sosai kuma suka yi aiki a cikin sa kuma dama an riga an yi kawai bincike zakai kaga mai malamai suka ce bayan abinda al-Imam al-Hakim ya ambata to sai ce wal hadithu shi mai ne ta hakikin littafin ya cigaba da karasa mana wata fa'idar yace wannan hadisi akhrajahu at-Tabarani al-Imam at-Tabarani ya ruwaito shi shi ma fil kabir a cikin al-Mu'jam al-Kabir nasa yace kulluhum dukkanin su da wakenan su uku da Ahmad da kuma al-Hakim al-Mustadrak da kuma shi at-Tabarani din duk waɗannan sun ruwaito shi ne min tariqil Hasan al-Basri ta hanyar al-Hasan al-Basri shi kuma ya ruwaito daga al-Aswad ibn Sari' bihi da wannan hadisin ma'ana da wannan isnadin yadda muka ji shi har ƙarshe to sai ce wa fi isnadihi a wannan isnadin akwai Muhammad ibn Mus'ab saduqun kathirul ghalati saduq ne a gun malamai za ku ji ana cewa fiqa ko za ku ji ana cewa saduq to saduq bai kai fiqa ba to sai a ce saduq kuma sai aka ma'ana kamar da Imam Ibn Hajar shi ya faɗi wannan a cikin Taqribut Tahdhib galibi hukunci takaitacce yakan faɗa sai ya ce wani fiqa ne sai ya tsaya haka in kuma ya fi haka ma ana cewa fiqa fiqa in kuma ƙasa yake ko ce abin nan saduqun ya yi shuru ko saduqun kathirul khata'i ko kathirul ghalati to wannan ɗaya daga cikin masu irin wannan ne ana inganta hadisansu idan an musu mutaba'a idan mai irin wannan ne kamar da az-zahabi abin ka al-hafiz ibn hajar ya ambata amma yadda zahabi ya faɗa shi cewa masa ma dha'ifi ne to shikenan abin da ya ambata sai ce wa fihi al-hasan al-basri kuma har yanzu dai akwai al-hasan al-basri a cikin wannan isnad kila malamai sun ce lam yasma bai ji hadithi min al-aswad ibn sari daga al-aswad ibn sari ba qala hu ali ibn al-madini to babbar hujja a cikin wannan fage in aka ce ali ibn al-madini an gama ya ce gaskiya al-hasan al-basri bai tabbata cewa ya ji wani hadithi daga al-aswad ibn sari ba don haka tunda ku haka ne wannan hadithi ba zai tsira ya zama ingantacce ba mun san wannan abu wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata mutum ya sani kafin ya magana a hadisi su malaman nan ya sha gaya mana dai kullum irin wannan munasaba in ta zo hadisai da kuke ji an ce wane ya ruwato wane ya ce kaza wane ya ce kaza an kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba haka kawai da ka ji hadisi yake tabbata ba a'a sai an tabbatar da hanyar da aka bi din su mazajen da suke cikin hadisin wane ya ce wane ya gaya masa an wane har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wani ilimi mai zurfi kuma mai dikka ina nufin wato mai bukatar abu a hankali wanda yake ba kowa ya san shi ba shine ilimi mai dikka ana ce masa ilmun ilal sanin illolin hadisi ma'anar illa a hadisi ita ce wani hadisi da zaka ga zahirinsa kamar ingantacce ne amma kuma ashe akwai wata illa qadiha da bata bayyana ba sai manyan malamai suke gane ta illa ana nufin matsala akwai rashin lafiya a isnadin wannan kuma irin rashin lafiyar ana gane ta ne daga manyan malamai ta hanyar sanin tarihin waɗannan malaman yanzu dai kun ga a zahirin hadisi isnadin ka in ka duba sai a ce maka anil hasan daga al-hasan al-basri al-hasan al-basri kuma me shi a gun malamai fiqa ne babban malami ne mai ibada kuma to kuma ya ce daga al-aswad ibn sari shi ma kuma babban matsayi ba da maka soki ɗaya daga cikin waɗannan mutum biyu to sai malamai su ce amma a binciken da muka yi a rayuwar al-hasan al-basri ba su haɗu da al-aswad ibn sari har ya ji hadisi a gunsa ba wane a rayuwarsa gaba ɗaya ya rayu a wuri kaza bai taɓa tafiya kuma zuwa wuri kaza ba wane kuma bai taɓa zuwa wuri kaza ba ina suka haɗu dole akwai wani a tsakani da ya gaya wa al-hasan al-basri al-hasan al-basri baya so mu san waye la'alla dha'ifi ne dan kada daga sunan ya bayyana a ce hadisi dha'ifi shi yasa sai ya ce an wane an kuma ba ƙarya ba ce wani shi ake ce mata tadlisi kuna ji malamai suna cewa tadlisi to wannan dai ku kyale shi a dunkule hadisi dai bai tsira ba bai inganta ba to mu koma sama yau sai sai kama fi al-marasil kamar da cikin iki cikin al-marasil na Abu Daud da kuma abin da kai na Ibn Abi Hatim da kuma Jami'u Tahsil na Al-Ala'i duk manyan malaman hadisi ne waɗannan to mu koma sama yanzu ya dunkule wannan magana ta cewa wani mutumi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zunubi yace ya Allah ina tuba zuwa gare ka bana tuba zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hadisin bai inganta ba yawa tare da cewa maganar da take cikin cewa tuba ga Allah ake yi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka take gaskiya ne mun gane wannan to sai ce wa amma shirku fil iradati yanzu mun gama da magana akan shirka ta bangaren lafazin baki sai ce wa amma shirku fil iradati wan niyyati amma shirka a bangaren irada nufi qasdi wan niyyati da kuma niyoyi ma'ana anufi wani wanda ba Allah ba a cikin aiki to shirka a wannan yace fa zalikal bahru alladhi la sahila lahu wannan shine wato tekun da ba ta da gaba ba ta da iyaka wato wani fage ne mai fadin gaske wa qalla man yanju minhu kadan zaka samu wanda yake tsira daga wannan babin bai taba fadawa cikin sa ba suriya mutum yayi wani abu dan ayaba masa ai kaga wannan shirka ce aniya ko to shine a wannan babin su suke to kadan zaka samu wanda ya tsira daga wannan babi a ce sam bai taba yin waɗannan irin abubuwa ba shi yasa kuma dama malamai suke sa wannan a cikin ashirkoki a wannan babi shirka karama ko babba shirka karama ciki sai dai yana kaiwa ga babban idan ya zama asalin aikin dan wannan abun aka yi shi sam ba a insha'in aikin ba sai domin a samu wannan to akan samu yakan kai haka musamman malamai suna cewa kamar da Ibn Rajab ya ambata kuma mun karanta tare da ku a darasin mu na al-arba'un an-nawawiyya a hadisi na farko ne innamal a'malu binniyati yake cewa shirkar da mutum zai yi a ce yana sallah amma ba Allah yake nufi da sallar ba wani yake nufi ko a azumi yana azumi amma wani yake wa azumin ba Allah ba sai ce samun wannan yana da wahala in mutum ba munafiki bane sai ashe kenan ana samu in mutum ko munafiki ne nan nifaqun ana nufin babban munafinci wanda har zuciyarsa bai yarda da Allah ba Allah sauki to gashi sai ke cewa wa qalla man yanju minhu faman nawa bi amalihi ghayra wajhi Allah ta'ala duk wanda ya nufi wani wanda ba fuskar Allah ba ma'ana ba zatin Allah ba ba nufin samun ladan Allah ba da aikin sa falam yaqum bi haqiqati qawlihi iyyaka na'budu bai to wannan mutumi bai tsayu da haƙƙin bai tabbatar da haƙƙin fadin Allah madaukaki iyyaka na'budu ba domin me ma'anar iyyaka na'budu kowa ya sani kai kadai muke bauta kullum muka ga wannan muna nanata mai karatu ya fahimci dalilin da yasa aka gabatar da iyaka akan na'budu makon da karkashin darasin mu makai na karshe mun yi wannan lance me yasa aka ce iyaka na'budu ba a ce na'budu iyaka ba akwai bambanci ko ba bambanci akwai in kace na'budu iyaka muna bauta maka to bai hana ka iya atsafi ka ce muna bauta maka kuma muna bauta wa wani sai a sa wawun kawai a ƙara wani a gaba to a larabce in ka dawo ka ce iyaka kafin ka ce na abudu ka ce kai kadai ka ce muke bautawa to ba zai kuma kai atsafin wani akan wannan ba mun fahimci wannan wannan yana sabu shi yasa malamai suke cewa wannan yana ifadar hasr cewa gabatar da maf'ulun bihi domin wannan lamirin iyaka dama zamiri ne mansubi daiman da wannan sigar yake zuwa fa idza quddima yakunu taqdimuhu dalilan ala al-hasri gabatar da shi dinnan dalili ne akan an takaita wannan ibadar ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba a bauta wani shi ne ma'ana to idan ko mutum aniyarsa ta aiki yazo zai aiki a zuciyarsa ba Allah yake nufi ba wani yake nufi da wannan aikin to yayi iyaka na abudu ko ko ya saba ma iyaka na abudu ya saba ma iyaka na abudu to saba wa iyaka na abudu kuwa shirka ne shi yasa ne yake cewa mutumin da ya nemi ko ya nufin wani wanda ba Allah ba da aikin sa to lalle bai tsayu da haƙin iyyaka na'budu ba yace fa inna iyyaka na'budu domin ko lafazin iyyaka na'budu hiya al-hanifiyatu ita ce addinin hanifiya hanifiya mun sha magana akan lafazin me ma'anan hanif al-hanif shine abin da ya karkata daga ƙarya zuwa gaskiya ya bar barna ya koma shari'a ya bar ba daidai ba ya koma daidai ya bar laifi ya koma da'a shine abin da ake nufi da hanif duk abin da yake karkacewa ne ko sunanta fa karkacewa me shi yasa ake ce ma mutum mai cassa ko gwame ake ce masa ahnaf da larabci sunansa ahnaf saboda karkatar da take kafarsa to amma wannan a larabci in aka ce hanifiya karkata ce amma daga ƙarya zuwa gaskiya ba daga gaskiya zuwa ƙarya ba mun fahimci wannan ita wannan lafazin hanifiya shi yasa ake cewa millata ibrahima hanifan to hanifan din nan saboda kun ga ya tashi shi annabi ibrahim a me ya tashi gidansu mai ake yi harkar bautar gunki ne don haka ya karkata daga wannan bautar gunkin ya watsar da shi ya koma zuwa ga Allah shi yasa ake cewa millata ibrahima hanifan ma'ana wanda ya kauce daga ƙarya ya koma gaskiya to wannan barin ƙarya a koma gaskiya shine asalin ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in domin idan kace iyyaka na'budu to ka karkace ka sabawa duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ka koma ga Allah mun fahimci abin wannan ku shine dama hanifiya sai yace millata ibrahim ita ce hanyar da kuma addinin annabi ibrahim allati amara Allahu biha ibadahu kullahum wadda ya umarci wato wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa da ita kullahum dukkanin bayin duk wani bawa Allah madauki ya umarce shi da ya bautawa Allah shi kadai kada a bauta wani wanda ba Allah ba wala yaqbalu min ahadin ghayraha kuma Allah baya karbar wata milla din wata hanya din wadda ba wannan ta annabi Ibrahim ba mun san annabi Ibrahim shine uban annabawa kuma ana ce masa abu tauhid abul hanifiyati shine uban wannan hanya ta tauhidi shi yasa duk a qur'ani babu wanda aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shi ya bi shi sai annabi Ibrahim an umarce shi cewa ya bi hanyar annabi Ibrahim saboda me ita ce hanyar nan ta hanifiya ta da'a ga Allah da kuma kaucewa duk abin da ba shi ba to Allah subhanahu wa ta'ala baya karbar wata hanya ko wadda ba wannan ba duk wanda ya wani abu ko ya bi wata hanyar da ba ta Allah ba ya bauta wa wani wanda ba Allah ba to Allah ba zai karbi wannan bautar da yayi a wancan guri din ba yace wahiya haqiqatul islam wannan hanyar kuma ita ce gundarin haqiqanin tsagwaran musulunci musulunci na hakika shine wannan a bauta wa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk mutumin da ya nemi wani abu ba musulunci bai zama dinan addini gare shi kaga kenan ma'ana ya dauki wani addinin wanda ba musulunci ba to me hukuncin sa Allah ce falan yuqbal minhu ba za a karba ba daga gare shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi yana cikin tababbu ran tashin alkiyama Allah ya tsare mu ashe kenan wannan ita ce hujja cewa duk wanda ya addinin da ba musulunci ba to ba za a karba ba kuma shine dalili har yanzu akan cewa duk annabawan da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanin su musulmi ne kuma duk wanda ya bi su musulmi ne har zuwa lokacin da wani annabin zai zo yahudawa ko in ce banu isra'ila da zuwan annabi musa ya zo musu da me da musulunci daga Allah to duk wanda ya bi annabi musa daga cikin banu isra'ilan nan to musulmi ne shi in ya mutu kafin wani annabin ya zo to ya mutu a musulunci muddin bai karkata ya bata wannan addinin na annabi musa ba har zuwa lokacin da wasu annabawan bayan annabi Musa akwai annabawa da yawa annabawan banu Isra'ila duk wanda ya zo sai a bi shi idan har ba a bi shi ba kuma an saba wa Allah har zuwa lokacin da annabi Isa ya zo shi ma wajibi a bi shi sai a bar wani abu na karantar wadda annabi Musa yazo da ita wadda ta saba mata Annabi Isa, duk da dai cewa a bangaren shari'a abu ɗaya ne. Shi yasa za ku ga cewa masu bin Annabi Isa har zuwa yanzu, ko in ce masu da'awar bin sa, suna amfani da littafin da Annabi Musa yazo da shi. Shi yasa suka hada guda biyu, suke cewa akwai Old Testament da kuma New Testament. New Testament shine Gospel da su Kirista suke kira. Shi kuwa Old Testament shine ya hada littafan At-Taura da wanda ba At-Taura din ba, na annabawan banu Isra'ila, duk da dai an tattaba su, an jirkita su, an cancanja su. To daga lokacin kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, annabin ƙarshe kenan, manzon ƙarshe, bayan sa ba wani manzo, to duk bai Yahudi duk Kirista wajibin sa ya karbi addinin Musulunci. In ya tsayu akan Yahudanci ko Kiristanci, ya mutu ya je ga Allah bayan ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai karba ba, to Allah ba zai karbi wancan tsohon Yahudancin da yake ko Kiristancin da yake ba. Domin me an canza shi yanzu, an umarce shi a cikin littafin nasa cewa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mun fahimci wannan. Wannan yana cikin ayi basic abubuwan da kowa ya san su, ba rikici a ciki. To mu je, to sai malami yake cewa fastansik bi hadha al-asli, ya kai mai karatu kai riko da wannan asalin da nake gaya maka, wannan ginshikin kai kamu da shi, kai riko da shi. Warudda ma akhrajahu al-mubtadi'atu wal-mushrikuna ilayhi, wannan mutumin mai aiki akan littafin yayi wani aiki, in kun duba a ƙasa mu je lamba ta daya din nan da yasa, domin mun fahimci wannan gun zamu fi fahimtar karatun. Me yace a ƙasa? Yace fi jim, sai sa wani rubutu a tsakanin bracket, ma ahdathahu. Abin da ke nufi da jim, wata nuskar, wani copy na manuscript din da ya amfani da shi. Amun san rubutun hannu na malamai, shi ake ce manuscript. Tunda lokacin da mutum zai irin wannan aiki da ake ce mata hakiki ko editing da turanci, yana tara copy copy ne na littafin, wani zai samu rubutun malamin ne mai asalin littafin, wani kuma rubutun dalibinsa ne, wani kuma a kasuwa aka rubuta wa wani aka same shi. To duk inda ya samu, dama yawo suke yi. In za ka irin wannan aikin yawo kake kasashe kasashe, ka ce kana binciken inda za a samu maktuta. Maktuta ita ce manuscript din, sunanta kenan da Larabci. Kana so a sami wannan copy na littafi kaza, sai a tattaro maka su. To wani zai ga yayi aiki akan nuska ta kai bakwai, to in yazo sai ya dauki guda ɗaya, sai ce ita ce ummu, ita ce ma'ana kamar original da zai dora aikin sa akai. Duk inda aka samu sabani tsakaninta da wata, to na ummun zai fada a sama, sai ya sako ƙasa, sai ya ce amma a wata kaza ne. To shine abin da ake. To wannan jim din sunan wani copy ne, wani manuscript din ne da wannan malamin yayi aiki akai, sai shi yasa masa suna jim. Jim ana kamar si haka, za su yi A B C, shine ma'anan jim din. Alif ba jim a lissafin abjadiyya, abjad hawwas kenan. To nan abin da yake nufi wannan gurin a sama, ai kun ga cewa ma akhrajahu, ko ma akhrajahu, to sai ce a copying jim na wata manuscript din, abin da yake rubuce ba ma akhrajahu bane, ma ahdathahu ne. Kun fahimci nan can? Domin a rubutu irin na baya, da in ka ga rubutun malamai, duk da dai shi malam Makrizi baya cikin, yana cikin littafin malaman karni na tara ne, karni na tara ko lokacin akwai digo. To amma duk da haka, ba duka malamai rubutun hannunsu yake da kyau da ake iya gane mai suka rubuta ba. Wani malami na cewa da zaka ga rubutun hannu irin na su Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah suna cewa yana cikin malaman da Allah bai hore musu rubutu mai kyau ba. In yayi sai an dage sosai a samu masu iya karanta littafinsa, rubutun hannunsa. Amma ku duba ga tarin ilimin kuma da Allah bai wani. Wani kuma Allah ya ba shi kyakkyawan rubutu, irin Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, rubutunsa in ka gan shi kuma ran ɗanɗan haka yake mai kyau. To haka kowa da irin baiwar da Allah ya masa. To saboda bambancin iya rubutu, wani in ya rubuta, kun ga a rubuta ma ahdathahu, akwai hamza ɗin nan dai tana nan. To ha'un za ta iya zama in ɗigon ya ɓata, sai a ɗauke ta ha'un ce, ko kuma ha'un ɗin sai wani ya ɗuga mata ɗigo a kuskure, sai a ce mata ha'un. Wannan dalun wani lokaci sai ta kamar ra'u, kun gani? Shi yasa mai rubutu wannan sai rubuta akhrajahu maimakon ahdathahu. Dalun tunda dama haka take, sai ta kama da jimu, wani ya kasa karanta sosai sai ce akhrajahu amma idan za a bi daidai wannan najimu din yafi dacewa da siyakin karatun da muke kun gane me yasa mu karanta abun cewa yayi kai riko da wannan asali shine fastamsik bi hadha al asli kai riko da wannan asali warudda kai watsi da ma in muka mufassar wannan na saman sai mu zo kuma mufassar na kasan sai ku ji kuma za ku zabi dayan daga ciki warudda ma akhrajahu al mubtadi'atu kuma kai watsi da abinda yan bid'a wal mushrikuna da masu shirka akhrajahu suka fitar da shi ilaihi zuwa gare shi to in kuma ka karanta dayan me za mu ce warudda ma ahdathahu al mubtadi'atu wal mushrikuna kai watsi da abinda masu bid'a da masu shirka suka farar da shi suka fito da shi mana suka aka samar da shi suka kirkiro shi to shi yasa a wancan jim din dai har yanzu in kuka ga lamba ta biyu ku hakuri yau duk mun koma aikin masu ta hakiki ko amma dai shi ma wani fagen ilimin ne in kana karanta littafi baka san waɗannan ba sai kai ta kasa fahimtar me a cikin littafin lamba ta biyu a ƙasa me yace kuma yace ilaihi wannan baina kausainin nan saqafat min jim ajimun babu ita kaga ko in babu ita ajimun to na jimun ya fito sosai ma'ana ka nesanci kai watsi da abinda yan bid'a da mushrikai suka farar da shi shikenan ba zancen ilahi inda ilahin ta zo to sai ta ƙara gurbata mana ya zamu fassara gurin mun gane abin to dai wannan dai yana cikin fa'idar da mutum zai samu in yana karanta littafin malamai to yanzu mu yi da Hausa mu kyale wannan din abinda yake fada anan shine kai riko da wannan asalin da na gaya maka na cewa millata ibrahima hanifan dinnan tilas sai da ita Allah ya karbi addini wannan asalin kar kai wasa da shi kai watsi kuma da duk wani abu wanda masu shirka da masu bid'a suka fito da shi suka sa a wannan addini din shikenan sai ce to in kai haka to haqiq ma'anal kalimati ilahiyya shi yasa wannan to haqiq din ta zama majzuma saboda jawabin sharadi ne na fi'ilu shartu na baya fastamsik mun ga shi an masa jazma ko to jawabin sa shine to haqiq Allah sa mun gane to in kai haka kai riko da wannan asali kai watsi da abinda masu bid'a suka fito da shi to anan ne zaka tabbatar da ka tsantsance ma'anar kalimatul ilahiyya ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah shine ma'anar al-kalimatul ilahiyya Allah sa an fahimta to muje yace fa in qila to amma da wani zai ce al-mushriku shi fa mai shirka innama qasada ta'zima janabi Allah ta'ala to nan malamin zai shiga mana wani wuri yanzu ina so dai in tabbatar da insha Allah mun gane nau'o'in shirkan nan da ya kawo mana guda uku shirka ta aikin gabubban jiki ko shirka ta baki da kuma shirka ta niyya to zai ya gama magana akan wannan yanzu wani zancen kuma zai mana bayan ya ce ka rike waɗannan abubuwan sosai ka gane su zai mana wata magana ne cewa wai asali su masu shirka waɗanda suke bautawa wani wanda ba Allah ba kuma bayan sun yadda da Allah shi ne mahalicci shi ke zubo da ruwa shi ke rayarwa shi ke duk abubuwa na rububiyya wannan abin da suke yi wulakanta Allah ne da rashin imani da shi da rashin girmama shi koko girmama Allah ne suke tsammanin ta haka ake yi kun gane wannan zancen to mu karanta mu ji me ya faɗa sai ce fa in qila inda wani zai ce al-mushriku shi fa mai shirka innama qasada ta'zima janabi Allah ta'ala abin da yake nufi manufar sa fa ita ce girmama bangaren Allah wato gefen Allah subhanahu wa ta'ala nan ce janab ana nufin gefen da yake magana akan Allah subhanahu wa ta'ala ba gefe ana nufin gefen zati ba akana cewa gefen kaza ana nufin bangaren sa bangaren kuma ba ana nufin zatin jikin sa ba kamar da yadda mutum zai ce mu muna gefen wani in kana goyen bayan sa ko wani kuma yace muna gefen wani ai kaga gefen ba ana nufin bangaren jikin wannan mutumin ba ana nufin kana dai bangaren kaunar sa da goyen bayan sa to ita ce janabin nan da ake nufi kar ka bata wancan fassara yace shi mai shirka nufin sa shine ya girmama bangaren Allah subhanahu wataala da gefen Allah domin babu mutumin da baya san Allah kowa ka tambaye shi ko mai shirka ne zai ce maka yana san Allah amma ta ina yayi wannan kuskuren nasa sai ce wa innahu li'azmatihi ai shi Allah saboda girman sa la yanbaghi ad-dukhulu alayhi wai shi Allah saboda girman sa bai kamata ba a shiga gare shi illa bil wasa'iti sai an bi ta in haka dai hanyoyi dai a samu wani a tsakani ai shi girman sa yayi girman a tafi wurin sa direct ai wannan kun sha jin wannan zance ko abun wasu suna fadin wannan ana kawo misalin da Bahaushe ke cewa ai ba a zuwa sama ba tsani haka ne dama saboda dama a dabi'a ai dan adam ba shi ba iya zuwa sama sai da wani abu yau to amma wannan kuma maganar Allah subhanahu wataala tana da bambanci da abin da ya shafi sama ita wannan sama tsatsikin sama Allah shine Allah shine mahalicci ya halicci kowa da kowa kuma mu'amalarsa da alaƙarsa da bayinsa mu'amala ce ta bawa da ubangiji ya san kowa shi ya halicci kowa shi yake bawa kowa komai shi yake bawa komai komai duk abin da wani yake so to Allah ne yake bashi kuma har Allah madaukaki ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alaka ibadi anni me yace sai ce fa inni qaribu in bayina sun tambaye ka akaina fa inni qaribun to kace da su ni kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira in yi kira ne bai ce ina amsa kiran mai kira in ya biyo ta hanyar ta hannun waɗanda nake so ba kun gane wannan mutum to akan wannan maganar yake cewa Allah subhanahu wataala shi na sallamarin ba haka yake ba amma su masu yin shirkar nan kuskuren su yake da zaka tambaye su yanzu kiyayyar Allah ce a zuciyarku ta kai kuke sa masa kishiya zai ce aha ba subhanallahi ai muna san Allah to amma ai suwane bayin Allah ne mutanen kirki ne annabawa ne mala'iku ne waliyai ne suna da daraja a gun Allah dan me mu ai tunda muna da zunubi su ko ba su da zunubi ya kamata mu kamun kafa da su sai su sa Allah din ya so mu kun gane wannan mutan masu shirka dukkanin su wannan ita ce kofar da suka shiga cikin shirka bakin Allah ne kai su ba a'a san waɗannan bayin Allah ne da girmama zatan su gare su da cewa ai Allah shi kuma girman sa yayi girma sosai yadda ba za a iya tinkarar sa ba direct yafi karfin a dinkare shi a roke shi shi direct a'a sai an bi ta hannun waɗannan kun gane wannan shine asalin abin da ke shiga kwakwalwar duk wanda yake shirka bakin Allah ba Allah ya sa kun fahimci wannan to shine abin da yake ba to sai yake cewa illa bil wasa'iti sai da wato shamaki wanda za a bi ta hannunsa والشفعاء إذا ما سجيتو يتي كهال الملوك كمان هال إنده يد سراكونا سكي مانا سلكي با أزوا غريشي دايركت سيتا حنير وني أيبو أدبي أر يد مكسن شوغا بنشي يكي وننتو أدبي أر دن أدم ني حكا أما الله سوانت الله شي ناسب حكا يكيبا سيسي فالمشرك شيمي شركة لم يقصد الاستهانة بايا نفو هناك أنشي بجانب الربوبية ga bangaren Allah subhanahu wataala ta bangaren rububiyya ba ƙaryata rububiyya yake ba ba ƙaryata Allah yake ba cewa yake ya Allah ba kai kai sama ba waliyi wani ko annabi wani ko mala'ika wani shine ai ba haka suke cewa ba in an tambaye su waye sama waye ƙasa waye alice mu za su ce Allah ne to amma in aka ce to Allah nan ku yi masa sujada ku yi masa ruku'u ku yi sallah ku yi azumi in za ku yi yanka ku yi da sunansa sai su ce to ai waɗannan ma ga wasu manyan bayan Allah mu muna da zunubi bari mu bi ta hannunsu su din sai su dan kama hannunmu sai su kai mu gun Allah saboda kamar mu muna jin kunyar zunubin mu yayi yawa ba za mu iya fuskantar Allah ba wannan shine logic din ba wai hakan abin yake ba amma su haka suke hangowa to shine malami yake fadin wannan ba sa nufin wulakanta janibi da bangaren ubangiji da rububiyarsa wa innama kawai qasada ta'zimahu shi mai shirka abin da yake nufi shine girmama Allah wa qala har yana cewa iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa inna ma a'budu hadhihi wa kaga in ka kawo masa zai ce ai gashi nan kullum muna karanta iyyaka na'budu don haka shi muke bautawa amma to me yasa kuke bautawa waɗannan sai ya ce wa inna ma a'budu hadhihi alwasa'ita ai ina bautawa waɗannan wato tsanin ne da nasa tsakanina da ubangiji lituqarribani ilaihi shikenan kun ga magana ta fito ko lituqarribani dan su kusantar da ni zuwa ga Allah. Ai Allah madauki ya ga mana wannan nasi kurukuru cikin Al-Qur'ani, ma na'buduhum illa me liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ashe masu bautar gunkin nan sun san Allah, inda ka ce basu san Allah ba, me fa'idar su sai liyuqarribuna ila Allah? To wannan Allah din suna suka ce suna bautawa gumakan nan ne, sulata da uzza da manata da hubal da waddan da suwa da yaghutha da yauqa da nasra, suna bauta musu ne dan me? Dan su kama hannunsu su matsa da su kusa da Allah. Ashe ba gumaka bane itatuwa ba suke bautawa, suna bautawa masu sunan wannan gumakan ne. Wannan dai in ba kuma ta ba mun taba magana akan sa shi ma ba sau daya ba. To sai yake cewa watadkhula bi alaihi, kuma ina so su kama hannuna ne su shiga da ni ga Allah, wurin Allah. Adkhulu alaihi shi ne ma'anin wannan su kai ni gare shi. Fa huwa alghayatu, shi Allah shi ne gaya, shi muke nufi, shi muke so. Wa hadhihi, waɗannan ku da ake bautawa, wasa'ilu, hanyoyi ne dai da mukan bi don mu je gun Allah. Wannan yana da kyau mutum ya koyi irin wannan me nake so in ce, wannan manhaji, wannan hanyar ta bayanin gaskiya. Kafin ka rusa abu ka ce ba shi da kyau, to ka fahimci shi mai yi din mecece manufarsa da yasa yake. Sau da yawa za ka ga muna yin kuskure, condemnation din kawai muka iya, amma sirrin abin da yasa mai yin wannan abin yake da Allah ya sa mun san shi, to muna da hanya ma mafi sauki na kawo masa maganin abin da yasa ya bari. To su waɗannan masu yin wannan kun gaggata tunaninsu abin da yasa ba ka ga ba za ka yanzu ba za ka zo ka ce masa maƙiyin Allah, ko wanda bai yadda da Allah ne mahalicci ba, shi ba wannan yake ba, zai ce ma ya za a ce ban yadda da Allah ba, Allah fa nake so kuma ina sallah ina, amma kuma Allahn girman sa yayi yawa, duk zunubina da kazantata da meye ba zan iya zuwa gurin sa ba sai ta hanyar suwa ne. To shine sai a ce masa, to kaga nan kuskuren ka shine kai kiyasin Allah subhanahu wataala, kai kiyasin sa kaman sarakunan duniya ne, ko ba haka bane? Saboda girmama su sai ga ba za a je darar gun su ba sai ta hanyar sai an yi iso. To amma Allah subhanahu wataala sai a ce masa shi ba haka yake ba, shi yadda ya samar da kai da babu kai shi ke baka komai, kuma za ka yi sallah a gabansa in kai zai ji, tunda za ka iya sirri a gidanka bai ji ba shi ya ji, to na me zai ka gaya ma wani ya je ya gaya masa bayan tun kana gida ya ji abin da ka faɗa? Ko amma kaga inda misali sarota ce ta duniya, in kana gida bayan da za a sarki ya san me kake so, dole sai ka zo ka bi hanya, an gaya wa wani a gaya wa wani sai a rubuta takarda sai a kai. Wannan kuma ɗabi'a haka dama sunnar me abin nan rayuwar duniya take. Amma Allah subhanahu wataala ka tsaya ka daga hannu, ya Allah ya Allah, kafin ka daga ya san za ka yi, in ka daga din me za ka ce ya sani, menene a zuciyarka kake bukata ya sani, in ma ya an tambaye ka da wani abokin ka zai tambaye ka me kake so ka roka agun Allah, da kana jin kunyar ka faɗi wani abu sai ka faɗi a cikin abubuwa hudu sai ka faɗi uku baka faɗi na ɗayan ba, shi Allah ya san wannan ɗayan da baka faɗi ba, ka gani? Don haka ashe kenan idan ko wannan abun haka yake, to me buƙatar mu sa wani a tsakani? Kaga ba buƙata. To wannan shine yawa sai ce falima kana hadha alqadru mujiban li sakhatillahi ta'ala. To ga wata magana kun dai fahimci wannan. To sai yace falima kana hadha alqadru, to amma yanzu mun fahimci su masu yin shirka baƙin Allah ne yasa suke bautar wanda ba Allah din ba, mun gane wannan. To amma kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ce lalle lalle in suka mutu a haka ba zai gafarta musu ba, kuma har yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su har sai sun tuba aka halatta jininsu. To menene yasa abin da shine yake tambaya a nan, falima kana hadha alqadru, menene dalilin da yasa wannan iya gwargwadon? Me yake nufi da gwargwado? Gwargwadon yadda da Allah a matsayin Ubangiji, amma kuma ba a bauta masa ba sai aka bauta wa wani dan ya kai bautar zuwa gare shi. Wannan din bi ta hanyar wasu kafin aje ga Allah din shine wannan kadurin da ke nufi. Me yasa wannan gwargwadon mujiban ya zama mai wajabta wato sababi ne da yake haifar da sakhatillahi ta'ala a samu fushin Allah kun gane Allah san fahimci abin sai ce me yasa ya zama iya wannan abin duk da haka gashi ba inkarin Allah suke ba ba zagin Allah suke ba ba cewa suke ba sa san Allah ba amma duk da haka wannan din da suke yi na zuwa su bi ta hannun wasu sannan su je gun Allah din ya jawo musu fushin Allah wa ghadabihi duk da fushin sa da fusatar Allah da fushin sa wa mukhalladan la ko wa mukhallidan fin nari kuma ya jawo mutumin ya zama abai mukhalladan ya kamata ya zama dan an ce mukhallidan ismu fa'il din ne ko kuma eh shi din ma'ana wannan kadirin shi yake nufi mukhallidan din ne daidai ne ma'ana wannan gurgudan na aikin da suka aikata ya zama shine yasa suka dawoma a wuta dan me wa mujiban li safki dima'i ashabihi kuma wannan dai gurgudan aikin da suka yi ya zama shine ya wajabta ma'ana ya sabbaba zubar da jinin wanda yayi wannan shirka din wastibahati harimihim da halatta matan su a kama su a matsayin bayi wa amwalihim da dukiyoyin su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jihadi da kafirai ba ya halatta waɗannan abubuwan ba a yaƙe su in aka ci su da yaƙi za a ɗebo matan su daga ranar sun zama bayi laifin me suka yi haka saboda suna bautawa wani wanda ba Allah ba tare da cewa sun san Allah ne sun san Allah daban amma bi ta hanyar wani din nan su dauki bautar su su bai wani su ce wannan din shi zai kai wa Allah to shi ya halatta ai musu wannan irin abin da aka yi musu aka dauke su kafirai kuma in suka mutu akan haka za su dawoma a wuta ashe ko abin wannan ba karamin abu bane Allah sai kun gane wannan mutum ba maganar ashe kenan in aka ce mutum kafiri ba lalle ya zama makiyin Allah ba zai iya yin wani abu yana da san Allah a zuciyarsa amma ya je ya bautawa wani wanda ba Allah ba a abinda ba wanda ake wa sai Allah subhanahu wataala to Allah ko baya san wannan domin babu wanda yake kyamar ai masa kishiya irin Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la shakhsa a wata riwaya ta Bukhari haka yace la shakhsa a wata riwaya la ahada aghyaru min Allah babu wani wanda yake Allah kishi in dai ana zancen kishi ai mun san kishi yawa ba iya agun mata bane duk wani mai wani abu baya san kishiya to ballantana Allah subhanahu wataala to ba wanda yake kyamar ai masa kishiya irin Allah shi yasa a wani hadisin qudsi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yace ana aghna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadata a cikin wadanda ake yin shirka da su duk wanda ake bautawa Allah madauki yace shine mafi wadata baya wadata baya bukatar ai mai shirka da shi yafi kowa tsanar ai shirka da shi to kaga daukar waɗannan bayin Allah a sa su a tsakani sai an bauta musu sannan bautar su su kai wa Allah wannan shine abin da Allah baya so kuma shi ya ja waɗancan hukunce hukunce to shi yasa sai ke cewa wa hal yajuzu fil aqli an yashra Allah ta'ala li ibadihi at taqarruba ilayhi bi shufa'i yanzu a hankalce zai yiwu hankali ya karba cewa Allah subhanahu wataala zai shar'anta wa bayinsa su nemi kusanci zuwa gare shi amma ta hanyar masu ceto tun anan duniya wal wasa'iti da kuma shamaki daban-daban fa yakunu tahrimu hadha inma stufida bi shar'i faqat ya zama cewa wannan hukuncin haramcin cewa haramun ne abi ta hanyar waɗannan masu ceto ta hanyar waliyai ta hanyar menene bi ta hanyar su dinnan haramcin sa ya zama kawai ta hanyar shari'a aka san shi am ko kuwa zalika qabihun fi shar'i wal aqli wannan wani abu ne wanda yake mummuna ne abin kyama ne abin ki ne a shar'ance da kuma a hankali yamtani'u an ta'ti bihi shari'atun min ash-shara'i yamtani'u ba zai yuba ashe wata shari'a daga cikin shari'o'i ta zo mana da irin wannan abu wace ce amsar ta farko ko ta biyu ita ce amma ban sani kun gane tambayar ko ba ku gane ba a gane ba abinda malamin yake so mu fahimta yana cewa ne yanzu dan Allah wannan abin da na suranta maka ka fahimce shi ya dace mu iya cewa dalilin da ya haramta wannan abun iya shari'a ce kawai ta haramta shari'a ce kawai ta haramta ko kuwa shari'a ce tare da hankali shari'a ce tare da hankali ba shari'a ce kawai ba, a hankalce ma in mutum mai hankali ne ya kamata ya duba ce kai Allah nan fa tun kafin a samu malam wani shike mun kaza shike mun kaza, ko ba haka bane? In kana daukar misali wani wani wali, ko kuma tun kafin ya halicci mala'ika, tun kafin ya halicci annabi shike gudanar da rayuwar bayin sa, da tun kafin ni ma a same ni, kuma har zuwa yau din nan shike zubo mana da ruwan sama, shike bada lafiya, shike bada arziki, dan me sai na je gun wani na ce yi mini sannan ya dauki abin ya kai wa Allah bayan Allah ya san abin da nake so. Kaga wannan ai hankalinka ya kamata ya nuna maka ba iya shari'a ba, to shine abin da yake nufi. Shin ya halatta ashe iya shari'a ce za ta hana wannan, ko kuwa da shari'a da hankali ne suka hana? Har mu dauki cewa kuma ai bai halatta ba ma a ce wata shari'a ta halatta yin wannan abu, babu wata shari'a da ta zo da wannan abu, duk shari'o'in Allah sun hana ka dauki wani ka bauta masa dan ya dauki bautar da kai wa Allah. Kun ga hatta a Bible wannan na Yahudu, ina ji na taba ba ku wannan labari yadda yake ka'idar tauhidi a gun Yahudawa, duk da daga baya shirka ta alaka su da sauran al'ummomi ta shafe su, amma hatta a Old Testament in ka duba na yanzu akwai nasi kuru-kuru, duk mutumin da ya yanka wani abu da sunan wani ba Allah ba hukuncin sa kisa. Haka yake a cikin Bible, in ka duba hatta yanzu ba su goge wannan ba, yana nan a nan yanzu. Duk mutumin da har da sujada, duk wanda ya sujada ga wani wanda ba Allah ba shi ma haka, wannan nasi ne. Shi yasa yana daga cikin abubuwan kyama a wurinsu da abin da ake kashewa hatta a shari'ar Yahudu ta yanzu, duk mutumin da ya bauta wa gunki a wurinsu ba abin da suka tsana irin bautar gunki. Na tuna wata rana da na karanta cikin bincike da nake yi, wani malamin Yahudawa yake ba da fatawa cewa ina hular gashi din nan da lauyoyi da suke sa wannan, ko kuma wanda mata suke suna sa gashi artificial gashi, to shine mata ba Yahudiya ta aikowa malamin Yahudawa a wannan zamanin da muke ciki, me fatawar da zai bayar ya halatta a sa irin wannan gashin da ake importing ɗinsa daga India? Sai ce ya halatta na kowace ƙasa, ƙasashen Turai da ƙasashen Larabawa da ƙasa, amma banda na India, ya ce saboda India suna bautar gumaka. A wannan zamanin nan ne ba ka yi wannan, don haka waɗannan abubuwan a duk shari'ar Allah ta zo da ƙyamar a bauta wa wani wanda ba Allah ba. Don haka bai kamata a ce iya shari'a ce za ta zo ba, a'a, hadda hankalinka ya kamata ya baka cewa bai halatta ka je kabarin wani ka daga hannu ya wane wanda ya kaza da kaza kai mun kaza, bayan tun a gida kafin ka zo kabari in ka daga Allah ya ji, shi ne abin da ake nufi da to mu je. To shi sai ina ne yawa sai ce yawa wannan shafin ne ko yace wa masirru fi kaunihi, to ina ga za mu tsaya nan, to mu karanta tambayar kawai. Yace wa masirru fi kaunihi la yughfaru min baini sa'iriz zunubi, to ga wata tambayar, menene sirri, meye dalilin da yasa wannan shirka ba a bauta ta, ba a gafarta ta, ba a gafarta wa mutum in ya mutu yana yin ta a tsakanin sauran zunubai, malan ka tattara zunubai baki daya, duk zunubi in mutum ya mutu ya je ga Allah yana yin sa, Allah zai gafarta masa banda shirka, ita ce kadai wanda in mutum ya je yana yi, to Allah subhanahu wataala ba za a saurare shi ba ma kawai sai wuta, saboda an je ana shirka. Shi yasa wannan shine dalilin da yasa ku ga ana yawan naci, ana yawan naci ayi magana akan wannan abun. Wani zai ce to ai duk musulmi mun san wannan, an san wannan din, amma kuma a aikace ana saba wannan abu, to shine dalilin da yasa yake da muhimmanci a ilmantar da mutane wannan abu sosai har ya kama jikin su yadda ya kamata. To meye sirrin da yasa ba a gafarta wannan shirka a tsakanin sauran zunubai? Kama qala ta'ala, kama da Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah baya gafarta a mutu ana shirka da shi. Kullun ka zo fassara wannan haka zaka dauka abin da ake nufi kenan. Yau baya gafarta a yi shirka da shi, ma'ana in an mutu an je gare shi, wannan gafarar wadda ake rin tashin kiyama ne, gubbaci wannan. Amma idan a nan duniya ne fa, idan mutum yana shirka sai ya tuba a nan duniya, ya roki Allah ya yafe masa kuma ya daina, za a yafe masa ko ba yafe ma? Za a yafe. shi yasa duk kafirin da yazo yace ya musulunta ana karban musuluncin sa da zai shekara 100 yana shirka sai washe gari sai ya tuba Allah madauki sai ya yafi masa duk abin da ya gabata a baya to wannan shine abin da ke nufi amma in an je lahira mutum har ya mutu bai tuba ba to Allah baya gafarta shine ma'anar wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da ba wannan ba ga wanda ya so anan mutum ya mutu yaje ga Allah yana wasu zanuban daban wadanda ba su kai shirka ba to in Allah ya so zai iya gafarta masa in bai so ba fa zai azabtar da shi to saboda kuma abin bai kai shirka ta dawwamar da shi a wuta ba to sai daga baya a fito da shi saboda imanin sa tunda dai ba shirka yayi ba sai kuma a sa shi a aljanna to amma koda ita wannan azabar ai ba dadi ne da ita ba sai ce wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima kai duk wanda yayi shirka da Allah wallahi yayi wa Allah ƙarya babbar ƙarya mun taba tunani ma'anar wannan gefan me yake nufi da wannan zancen duk wanda yayi wa Allah shirka to hakika yayi wa Allah kirkiran ƙarya babba Allah ya ce shine mai sama da ƙasa Allah ya ce shi ya halicce ka Allah ya ce shine mai baka abinci shine mai baka arziki shine mai baka lafiya shine mai kaza shine mai kaza in ka bauta wani wanda ba Allah ba kamar ka kirkiro wani abun bautan ne wanda ba Allah ba wani rabbin daban wanda shi ma yayi sama yayi kasa yayi abin nan to wannan ƙarya ne ko gaskiya to kuma ba ƙaryar da ta kai wannan ba ƙaryar da ta kai ka ce akwai wani ubangiji mai ruwa mai kasa mai sama mai kaza in ba Allah ba mun fahimci abin shi yasa faqad iftara isman azima to Allah ya tsare mu sai mu tsaya nan to nan fa ba mu ji amsar waccan tambaya ta mu ba kun gane dan tambaya yayi cewa fa in qila idan da an ce mai shirka ai baya wulakanta Allah yake ba gashi kaza gashi kaza gashi kaza to qila ga amsar nan kulna ga amsar ta haka sai ku rike mana insha Allah mun karanta tambaya ba mu karanta amsar ta ba zamu ji amsar ta darasin mu na gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya sare mana al'amuran mu Allah tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya sa mu mutu dukkanin mu da muke zaune a wannan wuri da dukkan al'ummar musulmi Allah ya sa kowa magana sa ta karshe ta zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah ya sare mana al'amuran da suka yi mana wahala Allah kuma ya buɗa mana abin da ya kuntata Allah ya sare mana dukkan kunci Allah ya biya mana bukatun mu na alheri da muke bukata Allah ta miki shugabannin mu akan da'a da aikin alheri da taimakawa addini da kuma yin abin da yake shine ya dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik